Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi 8 ga watan Oktoba shekarar 2023. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a irin wannan lokacin. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin mata na musamman na kallabi wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. To amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi a duk rana a jiya Asabar cewa ‘yan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra’ila inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya mutane da dama suka mace a bisa kan tituna. Ya ce matsayinmu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta’addanci a ko’ina yake a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka. A wata sabuwa kuma wata mata 'yar shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gomman mutane da suka ji rauni a yayin wani harin da Rasha ta kai a yankin Kherson na kasar Ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya Asabar. Sakamakon yakin da a yanzu haka ya balle tsakanin Isra'ila da Palestine, wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu a kai. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambol da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
A sakamakon yakin da ake yi a tsakanin kasar Isra'ila da Palestine wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da lalata dukiyoyi, 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana Abdullahi Yauri. Game da wannan yaki na Palestine da Isra'ilawa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin gudun da muke ma wannan yakin da ya balla yanzu, muna gudun yakin duniya na uku ne. Sari-sarin shi ne yake balla a gabas ta tsakiya. Babu abin da zamu yi addu'a akan wannan al'amari, sai dai mu nemi mafita Allah Ubangiji ya mana saukin rayuwa.
To ana ka gani me zai sa a yakin duniya na uku?
Abin da zai kawo yakin duniya na uku, kaga dai Rasha tana iya goya ma Palestina baya, America kuma ta goya ma Isra'ila baya. Sakamakon haka zai sa kasashen duniya saura su kawo bambancin ra'ayi. Daga nan kuma za a iya samun yaduwar addini ya shiga, sai haga ya kasance ya zama yaki-yaki ga kasashe babu zaman lahiya. Ko yanzu a Afirka ya maha kwashi, ga mana a Afirka tsadar rayuwa ta muna yawa kuma duk yaki-yakin gani sila.
My shoot bello, fada bai da amfanin komai, su daina fada dai. Saboda a zauna lafiya yafi. Farin fada haka ya gani ba wanda ya san ke shi. Mutane da yawa da an ka kashe tun da gizo mai shugaban za. Suna zama wuri guda a ce kuma suna yin fada. Ai wannan bai da kyau.
Sunana Balatela Makera mazauni Ibadan. To abin da zan cewa dama rigimgun ne na kasashen Larabawa wanda yake ba yau ba suna yi, kuma mu a gare mu yana shahuwar mu ba kadan ba. Saboda mu bukatun mu a zauna lafiya da kasashe da kasashe. Irin haka shine yake kawo shahuwar rashin ci gaban kasashe da kuma ayyukan da suke ci gaba na kasashe dangance da hulɗar kasa da kasa.
Sunana Hassan yaki kan ai bai da kyau, yana kare tattalin arzikin kasa. Yaki bai da riba, zaman lafiya yafi komai. Ai asaran rayuka, ai asaran dukiyoyi, ai asaran kowane irin asara ana yin sa ai anyan yaki. Ya kamata su shirya su sasanta
yaki tsakanin kasar Isra'ila da Palestine har da wasu kasashen Larabawa ba sabo bane, domin an dauki shekaru aru-aru ana gwabzawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma gefe guda don ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da shirin kallabi.
Ina da sha'awar yin sana'a, kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin su kunan aya, abubuwan marmari haka shi nake da sha'awar yi. So sai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba. To sai na jiga admin na tambayi director din, nace ina sha'awar in yi sana'a, amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba. Sai ya ce mun a'a, in dai sana'a ta agri product ce, mutum is allowed to yi.
Kallabin shirin a wannan makon, yan uwana mata as
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabin mu ta mako, wata ma'aikaciyar gwamnati dake aikin asibiti wadda ta rungumi sana'ar sai da kunan aya da ya haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Mun kuma haska fitila akan wata ɗabi'a da ke ciwa mata da dama suwa ƙwarya, inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazan. A ɓangaren kiwon lafiya kuma, yau ma muna tare da ma'aikaciyar jinya Madam Umar Adama wadda za ta ƙara haske akan mahimmancin awo ga mata masu juna biyu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu faro takon da nazarin wani lamari da ke tsonewa mata ido, inda akan samu waɗansu mata suna zama kishoyin ƙawayensu na ƙud da ƙud, a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa auren abokan nasu, kamar yadda baƙin da muka gayyato a wannan zauren suka bayyana a wannan zaman.
Salamu tuwin Abdullahi, Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi.
To tun farkon zance dai aka ce me ya kai farazani ran tandamu ko? To ke matan da kike zaune a gida, ke ce kika ba da wannan dama, ke ce kike da kawaiki, kun taso tun ba ku san ko ku suwaye ba, tun kuna kanana kenan. To ke kina ganin a rayuwarki ba abin da zaki da fita. Idan kika bibiya ma kika bi diddigin cewa akwai abin da wannan kawa take ta sani, wanda wata ɗan uwarki wanda kuke ciki ɗaya ba ta sani. Kin yadda ki buɗe cikinki ki gaya ma wannan kawa take komai.
Mahaifiya ma ba a gaya mata
ba. Mahaifiyarki ba ki gaya mata ba, ba ki gaya ma ɗanwanki ko yanki wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya ba, amma ita wannan kawan take aminiyanki wanda kuka tashi tare kin yadda da ita.
To ai amince
ai ba. Akwai na farko da kike fara kirari ki ɗan tuƙa ki daɓa ma kanki shi ne, kin auri mijinki yana son ki kina son shi. Yana miki alkhairi iri ɗaya. Maganar matsalar gidan aure ke dai ba ki kanta ba. Alhairi shi kawai kika sani, ba ki san sharri shi ba. So wannan ƙawa naki kuma ita ma ba abin da bata sani ba.
To kullun ya miki fara
ko abin da ya miki yawa duk abin da
kina buɗa kina komai kina
kunnanta. Ya kawo miki yau abu ne, ai ba ma zai tashi a wurin ba za ki ranga da miki kira. Wacce ai aiko ki zo ki ga kana ki zo. Ita kuma tana can tana gwagwagwa da saurayi ne ma.
Sai ki turowa.
Dan me yake da suna dan ankon nan dan kace a waya dan datan nan tana ka gwagwagwa da samari ne a tura mata.
Tana ma mai matsayi ba matsayi. Kuma ke ga cikin banci
tana nan tana neman tsaye, kowa ya kwace ya ki tsaya mata. Ke kuma kina nan kin samu duniya, din dai iya duniya kin samu, din ba ki san matsalan gidan miji ba. To wannan abun kin ga dai zuciya ka ce ba ta da
ba ta da kashi.
Dole wannan ita kawata ki ta fara raye-raye. Abu na farko duk abun da ta san za ta yi ta shigo gidanki za ta yi, hada da har da bin bokaye da incentu.
Kuma ga shikin bai ce mata
wuka da nan gidan da baki su ba abin da bata sani.
In kin mamujin ki tsiwa ita ta gaya miki
ne.
In ta ce a lalabe shi wani lokaci da ma shawara daga bakin
ta. To da hanyar da zata bi na ce miki ta shigo gidan nan, hada da bin boka da yan tsumbu za ta bi, saboda yannan jin dadin da kike yi ita bana tana so ta jita. Da haka ke ce da kike cikin gida kike ba da wannan kafa na azo cikin gidanki, to kowa ma zai iya shigowa.
Rahila, an ce fa ana barin halas dan kunya.
Sai ma
irin wannan daman ke kina ganin anya akwai amanta ku wanda kun yarda da budurwa za ta kawa za ta ce mata wannan din kawarta?
To na farko dai kamar yanda ƴar uwata ta ce, me yasa tun farko za ta bada kafar ma da har za ku zama wannan kud da kudin ki da ita ya zama na sirrin cikin ki kina ga yawo kawaiki?
Ciwon ya mace na ƴa mace ne,
amma ba ta da yaruwa, ba ta da wa, ba ta da
aniyi daban, ai dan uwa
da daban, dan uwa daban. Me yasa aka ce dan uwa wanda kuke ciki ɗaya ko kuma wanda kuke wantaka ta jini ke da shi dan uwan ki kenan? Ko da a ce ki a gidan ku daga ɗa namiji sai ke ƴa mace aka haifa, mai da wannan ɗa namijin ya zama miki dan uwa abokin shawara ne wannan tasirin maganar na ciwon kyamace ne amace a wannan zamanin baya
babu shi a'a Zainab ta ce bata yadda ba
wani sarahau fa zai kai ki je ki gaya wa kawarki gashi gashi abinda mijin ki yake miki kuma kin san kawar nan ba ta aure sai da Allah ne
me zai kai ki ki gubu da mijin kawarki
babu dalili ginta
amma idan ya zo me yasa ba za ku kore shi
a ina ku zan kore shi eh ginta ki san musannan fa a very dangerous duk yanda kika kai ga wai amana tsakanin kawarki ke da kawarki wallahi binta wani namiji idan ya saki a kwana ya fara karanto miki lissafi ya fara
bin kauna
ya fara karanto miki karatun maye kulu binta duk imani ki sai kin shiga
wato ko sai ki je ki tsundum a cikin ruwa
kawai
da ni kada
za ma ki da haushin kawarki din
dama ki shinga
da gudu kan dama kina cikin wannan daulan shine kike ga ya magana ai bakin ciki ma kike saboda kai jiya aure miki mijin gashi ne yanzu aini na sani
saboda tunda kike ma ya fara bude miki babi babi ta na kauna
a ba
ki ma kawantar ne kin hada shi gefe
ai din ta ba wani kawance can dama a fi a ko ba haka ba
au
to magana
ta dinga magana fara to mijin kawa ba mijin ba ba mijin ba ba
ce
eh saboda ko yanzu kowa ai Allahnsa
ya waye
shi ne kan Allah to ita kan matar da irin wannan abin ya faru da ita ko kuma wanda yake shirin faruwa ita wani shawara za a mata mai wani hange kuce mata waya za ta dauki wani mataki
kan kafin nan binta kafafen da suke samu su kawayen su shigo kamar dazu ai na bada misalin yadda ita matar gidan farko ita matan take sakacin har wata ta shigo kuma ma kawarta to akwai kuma wani bangare da takan dauka ba tare da ta sani ba shi ma da bai sani ba suna yin shi ne a dungu daga baya sai ya fahimta
to kamar
menene shi ta yi gida ita tana zuwa gidanta za ta wanka a gidanta za ta dora mata abinci wani lokaci a ba ta da lafiya maimakon ta kira kannanta ko ta nemo wata ta wannan kawun ne za ka ta mai ta dora mata abinci binta idan kika bibiya
mijin na da lamban kowar saboda ka kai tsaye take kiran shi shi ma kai tsaye yake kiran ta
to yaya abin ta ya abincin ki da hannun kawai ya fi naki zaki kina nada a gida me zai fara shiga cikin zuciyar shi
ga tsafta
kai kuma namiji a rayuwar shi yana mutunta ciki
sama su sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin dake haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rungumi sana'ar da aka san masu karamin karfi da shiga sana'ar kuma ta habaka ta yi fice a binnin tarayya Abuja da kewaye kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako da kuma sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya
sunana Talatu Haruna ni ɗan ainihin jiha Katsina ce na yi makaranta a GIA Modoji Primary School na Nai Primary School sai na je Secondary School a Gombe Girls Secondary School Jibia nan ne na gama na shiga School of Nursing Katsina na yi nursing na yi midwifery a nan School of Nursing na je Aminu Kano Teaching Hospital na yi dialysis na dawo University of Abuja Teaching Hospital Gwagwala da na yi course na intensive care sannan na fara wannan sana'a ta kunin aya a shekarar 2002 lokacin nan ina garin Katsina kuma lokacin nan ina aikin gwamnati a ma'aikatar Federal Medical Center Katsina ina aikin asibiti a wurin abinda ya ja na fara wannan sana'a lokacin nan gaskiya ban yi nisa a aikin gwamnati ba kuma ban yi nisa a aikin gwamnati ba nikan yi aikin kwana sati guda in dawo gida in zauna sati guda bana aikin komai wanda muke ce muke kira da turanci a matsayin night off to a lokacin nan ina da sha'awar yin sana'a kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin su kunan aya suna abubuwan marmari haka shi nike da sha'awayi sosai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba to sai na jiye admin na tambayi director din nace ina sha'awar in yi sana'a amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba sai ya ce min a'a in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed to yi ana iya bar mutum yi in dai sana'a ta kayan noma ne sai ya ce min wace sana'a ke zaki yi sai na ce mashi ina da marmari in sana'a kamar sukunin aya haka kayan marmari da ake ce ma fresh fruit juice ina da sana'a yan wannan sai ce ai wa'annan kayan gona ne gwamnati ba ta hana ai wannan sana'a ba to shikenan cikin ikon Allah kuma dama ina da zuciya in yi sai na zo gida sai na ce mai gidana ni kam ina sha'awar in fara sana'a sai ce min sana'a wace irin sana'a ke so ke kuma ki sai ce mishi ina son in yi sana'ar su zuɓa rodo juice din su sukunin aya su fresh juice haka tunda a lokacin nan a Katsina ma ba a yi sosai sai ce min to da menene ya kamata a samu a yi sai ce mashi ina buƙatar freezers injin nuka babban generator a canza mamu generator kamar wasa sai ce to tunda kina ga ra'ayi ni kuma ta wannan bangaren zan taimaka to da haka ya so mani manyan freezer guda biyu ya siyo mani injin nuka ya kawo muka zo kafa na ta kace da ni ki amfani da da na samu off rana asabaci zai dauke ni da mota mu je Kano in saro kayayyaki na su robobi dan a tsabtace kayan in kawo da haka sana'a ta fara habaka
a Katsina
har masu babur a garin Katsina har masu babur in ka tambaye su za su ga maka in dai kana son kunan aya mai dadi da kayan marmari da ruwan sanyi bari mu kai ka NTE akwai wata hajiya Talatu mai kunan aya tana wurin ina nan kin san ma'aikatan gwamnati sai mai gidana canjin yanayin aiki sai mai zo shi Abuja na dawo Abuja to tunda ni ma'aikaciyar unguwarzoma ce jinya da unguwarzoma kuma ina da takardu sosai so neman aiki bai ban wahala ba ina dawowa Abuja ne applying aiki cikin ikon Allah cikin sati guda sai na samu aiki a gwamnatin tarayya asibitin gwamnatin tarayya da ke nan Abuja ana ce mata Federal Medical Center Jabi to amma sanda na dawo Abuja ban taba tunanin cewa mutanen Abuja ba za su so irin wannan kayayyaki na mutum da na dauka cewa kayan
sana'a ce ta kauye
sana'a ta arewa ce sosai na mutum ban fara wannan sana'a ba
shikenan kuwa
sai dai haka shike ina na saba muna yi a gida muna sha ina aiki a tiyata so in zan je aiki sai in dan dauki roba biyu roba uku haka sai in tafi in na sha sai in ba abokan aiki to da suka fara gane kunun kowa sai rika ce min ai she Hajji ya kiwo min wannan kunu ki kawo za mu saya to in dai ta dace miki labari na fara yi da guda 30 sai da na kai ina yin roba 200-300 suna karewa a rana
why
to a yanzu inda nake matsayin da Allah ya ce mace ni kin san sana'an Allah ya sa mata albarka sai kiga ta samu daukaka yanzu a matsayin da nake a nan Abuja ina zuɓa rodo ina kunun aya ina watermelon juice ina fresh orange juice ina fresh pineapple juice ina fresh sugar cane
wato a hada kararake
hada kararake a tace shi ina da injin din yin shi to yanzu a matsayin da nake nan Abuja ma'aikatan da suke min aiki cikin gida na wannan sana'a ina da mutum biyar sannan ina da mata dan ni duk inda nake gaskiya ko za a ce son zuciya ne sai dai a ce ni na fi ina fifita mata ina da mata da tawa guda uku da za su zo wannan aya su wanke ta da gishiri su tsince tsakuwa su tsince duk wani datti a wanke ta yadda ya kamata kafin mu sarrafa ta sannan kuma ina da masu mashin guda biyu da ke mani delivery idan aka saya za su dauka su je su kai maka inda kake ka biya su sannan ina da yan mata guda uku da ina biyan su albashin 30,000 duk wata za su zo su ɗebi kayan su kai su saido su kawo mani to yanzu mun kai mun zinin da baligiyan su ko sisi su da kansu za su zo da kudin su su ɗebi kaya wata ta ɗebi roba 100 wata ta ɗebi roba 120 kuma kowace roba suna bin naira 100 akai za su je su saido sannan su sa mani uwa kudin akan ina kuma washe gari su zo da fulolin su da mota su ɗebi wa'annan kaya
su wa'annan ƴan mata da ke miki aiki da
yanzu ba ni na sallame su ba su ma aiki gangashina su sun zama employee na kansu
yawa
in suka ɗebi roba 120 misali naira 100 so 120 kin ga ba karamin kuɗi bane ba
to wa'annan ƴan matan da yanzu suka zama ma'aikatan kansu kin maye gurbin su ne da waɗansu ko kuma ya ne kike ci gaba da gudanar da ayyukan da su suke yi a da kafin
to ai yanzu matsalar ni ba zan iya maye gurbin su da kowa ba dan ni ma kai da yanzu lokaci kayan ma ba su isa har nisan samu matsala ma da waɗanda suka saba ana ba su in su mutum yayi order ya ce mani in ba shi roba 100 na ce mishi zai samu roba 60 ko 50 sai ki ga yawanci ma suna bata rai so yanzu ni major challenge ina shine hukumar NAFDA
kalubalen
da nake facing kenan hukumar NAFDA sun bani kamar sun bani abubuwan da ya kamata yayin sun ce in bude factory in
bude masana'anta
sannan su yi mani register to kuma wannan factory din in dai zan bude shi ina buƙatar kamar aƙalla miliyan 70 zuwa miliyan 100
to fa
to a matsayina na ma'aikaciyar gwamnati sana'a ayin matan yi albashin gwamnati to ba zan iya samun wannan kuɗin a dunkule in ce na buɗe wannan factory ba amma da a ce gwamnatin tarayya na da wani policy a ce me kake da shi ko da yake na yi training da su maiden na yi training da su kuma na ba su proposal ina na hannu kai da gaya sun ce masa ni ba ni buƙatar kuɗi cash su sai mani mashina su ba ni
a kuma samun miki wurin da za a yi wurin da ɗakin da za ki yi
na ma gaya musu cewa wurin ma ni ina iya samu su zo da kansu su ga inda suka aje mani mashina inda in an aje maka wa'annan mashina ai ba guduwa za ka yi ba kuma lokaci-lokaci su riƙa zuwa suna duba wa'annan mashina da aikin da muke yi ni kuma na alƙawalin su bani shekara 2 duk cinikin da muka yi zan buɗe account musamman duk cinikin da muka yi a saka wannan kuɗin daga banki ni sign agreement a kai banki duk kuɗin da na tara a ƙalla sati ɗaya wata ɗaya su hidda kuɗin su na wanda zan riƙa biya wata-wata da muka yi jejjeniya su tura ma ƴan su maiden ni kuma ɗan sauran abin da ya rage na kai in ci gaba da sayan kayan sana'a in ci gaba da biyan ma'aikata don ina tabbatar miki in dai har zan buɗe wannan kamfanin ina ga matasa yanzu dai aƙalla aikin ga ina da mutum kamar 13 to idan aka buɗe wannan kamfani ina tabbatar miki za mu ɗauki aƙalla mutum 20 aiki
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda masu sha'awar shiga wannan sana'a ta kunan aya za su iya farawa mutuwar mata da kuma jarirai sanadiyar matsaloli da ke da nasaba da ɗaukar ciki da haihuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da hukumomin kiwon lafiya ke ƙoƙarin magancewa a hirarta da muryar Amurka madam Umar Hajiya Adama wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin sashen sarki a Maraɗi ta yi ƙarin haske akan yadda awon ciki zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala
to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan falala ba ta same ta ba sai ka ga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen haihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin 100 da kyal za a samu kamar kashi 10 waɗanda za a ce an samu an ceto su amma in kin zo wurin awanki tun da wuri za a kare ki ana kicin gishiri a cikin ki ga ni ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai na kina ina isam kina na hawan shi kina karamtan shi kina da cuta kaza kamata a kare ki dan ki ga kwance da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin za ki so a lokacin ya kure kaga matsalolin ki samu sosai gare su haiwa duka mata wallahi ba za a zo ran awu ba kuma awan ga kowa san kyauta ake shi sai da examen sauran akwai kurakwa akwai sauran ayyuka kamar awan jini tsarin da za a baki takarda a cikin take take wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin center kin da ake yin shi dole sai ki biya kudin wannan kudin awan jinin nan da awan tsari wanda za a miki da sukari shi wani kina bin shi amma wanga dai awo dai zo zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki ai hoci kyauta ake kishi a shekarun kwana shekarun baya ma nake gani har aiwa ma ai gwamnati ta dauke har awai kuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aiwa kyauta ake kishi daga bayan gari aka daga ci take na shi ake ce ma aiwa kyauta yanzu babu shi sai dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla shin an ki aiwa shi kama ci ake cha ki aiwa a ni sai kike kuma kin sa magani ki sashe duka yanda ya kamata ke gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar dan ki da cikin ki
amma kana kokin cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo au me za ku cewa game da haka
matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna yata cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu su zo likita sai su ce su zo likita abin da ke sa ba su gwari ta wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in a tsaya a awo na tsakani da Allah sashen ki da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawai mintin da kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a rura maka hannu kawai a ce tashi a ce ka da a'a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi dan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani awon tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai kika nan dole ne sai an bi takardu danna danna wanda dukin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullu su mata sun sani banda karar kin kirkoi gare su annu su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sai ma iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan itsari akwai irin exam akwai ciki akwai awan ga tsayin cikin ki akwai a gani in danki a cikin ki dan da ke da ko ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke ce ma bata mata da yaka na wannan shi sai ake dora miki wannan ke gani dan kuma dan falaukin da ake dora miki da ciki mace sashen ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a dauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi ka kare muku awu kun gani kenan shi san ke so mata su zo shin awo lalle muna rakwara kwarai mu likitoci amma kar ka zo neman lafiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai kalle shi da malikin ranki samu lafiya tanki wallahi zan tsayawa dan in samu lafiya amma mata masha Allah sun yi wani akwai ma zawar na ran ne ku fara awo sai ka ce ni ana samu kan mace 30 wata fara zawa kin ga sai amma wannan karne kin amma ta wannan fishin akwai tsoyi wanda su da ji su kuna fishin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi yana a cikin ɗakin nan kawai haifu haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lahiyar ku kenan shine kuke ganin kamar muna late mun kyale ku kuna nan zaman ana tayi ana tsara ya kamata mu fanci shuna likita bayi in ba da dan malata ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki jikin ku kamar kun zo gidan ku ne kuma duk matsalar ce kirki sai ga ma sashen ka duka zo shan abu
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Jamagaran Jamhuriyar Nijar da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maradi da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa
madalla a gaida Grace Alheri Abdu to masu sauraro duka abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.